أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساجة كسان شواتا ردكو وانا مواكو وانا راناتا أصبر الشاب يرغوتا جمادة أولى نشكرا تدبو إيار دليه لودا تلاتين دي ديار بانجر أن محمد صلى الله عليه وسلم دقا قرمك زوا مدينة wanda zo daidai da 16 ga watan Maris na shekara ta 2014. Amma ne masu rawu suka saba shirin fatiwar rahama shirin ne da kan amsa tambayoyin da kuma su rawu kuke aikowa zuwa ga malam ta kan lambobin waya 08055544413 ko kuma 0707787442 ko kuma dai ta kan 0707644455. Haka zalika za ku yi aiko da tambayoyinku ta kan adireshin mu na email a kanfatirrahma@yahoo.com ko kuma ta shafin mu na fatirrahma dake dandalin nan na sada zumunta wato Facebook. Kamar kullun dai muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimo, babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano. Kuma sunan Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin, sai ku kasance tare da mu akarmak Allah. Bismillah,
alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'du, ya uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoyi na alqur'ani masu yawa da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam masu inganci sun zo suna tabbatar da umarni da Allah ta'ala yake yi ga mutane gaba daya da su zama masu kaskantar da kai, masu tawalu da miƙa wuya, da ainihin karɓar gaskiya da kuma girmama wanda duk ya cancanta a girmama. Suna yabo ga waɗanda suke masu tawalu, kuma suna ambatan irin lada gwaggwaba da Ubangiji ta'ala ya tana da musu ranar gobe kiyama. Kamar yadda hadisai da ayoyi suka zo masu yawa waɗanda suke hani da girman kai da nuna isa, da kuma yadda Allah ta'ala ya tanadi uquba mai tsanani ga waɗanda suka kasance masu girman kai ne. Allah ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, ka bauta masa kuma ka dogara gare shi. Ubangijinka bai kasance mai gafala game da abin da suke aikatawa ba, ko kuke aikatawa. Haka nan a wani guri Allah ta'ala ke cewa inna sawbadu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ya ku waɗanda su ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wanda ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka zabace ku, wala allaku sa samu takawa. Haka nan yana cewa fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailu lil mushrikeen, ku tsaya kam wato bisa tafarkin sa, sannan ku nemi gafarar sa. Sanadin azaba ya tabbata ga waɗanda suka mutu suna haɗa Allah da wani. Don haka bauta wa Allah shi kaɗai da yi masa biyayya cikin abin da ya yi umarni ko abin da ya hana, duk wannan ƙasƙantar da kai ne da miƙa wuya ga gaskiya. Domin mafi girman haƙƙin da Allah ta'ala yake da shi a kan bayinsa shi ne su bauta masa shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da kowa ba. Shi ne su bauta masa, su tsantsanta bauta gare shi ba tare da sun yi shirka, wato haɗa Allah da wani ba. Wanda duk ya miƙa wuya ya ƙasƙantar da kansa ya jayu zuwa ga umarnin Allah da abinda Allah ta'ala ya aiko annabawansa da shi na yin abinda ya yi umarni da a yi shi ko barin abinda ya ce a bari, to babu shakka wannan shi ne wanda ya yi tawalu ya ƙasƙantar da kansa ga Allah ta'ala. Wanda kuma duk ya bijirewa abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawa da shi ko ya saukar a cikin littafansa, to wannan shi ne bijirarre mai girman kai, kuma shi ne wanda yake ƙyamar ya zama mai bautar Allah, yake ainihin girman kai. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lan yastankifa al-masihu an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif 'an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Allah ta'ala yake cewa al-masihu Isa alayhi salam ba zai taba kyamar ya zama bawan Allah ba, haka nan mala'iku su ba za su yi kyankyamin su zama bayin Allah ba. Allah ya ce duk wanda ya yi kyamar ya bauta wa Allah ko kuma ya yi girman kai, Allah ce fa sayahshuruhum ilayhi jami'a, da sannan Ubangiji zai tattaro su bayan mutuwa a gaba gare shi gaba ɗaya, kuma ya musu hisabi, ya saka wa kowa da abin da ya aikata. Saboda haka Allah ta'ala ya tanadi wuta mai tsananin ƙuna ga waɗanda suka mutu suna girman kai, waɗanda suke yi masa girman kai ko suke girman kai ga barin bauta masa. shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ubangijin ku yace ud'uni ku roke astajib lakum zan ansa muku. Sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wadanda suke girman kai gabarin bauta mu sayadkhuluna jahannama dakhirin lalle za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu. Shi yasa idan muka fahimci wannan za mu fahimci hakikanin hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu habati khardal min kibar, wato wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gurgurdan kwayar komayya na girman kai to ba zai shiga aljanna ba, saboda girman kan nan zai kai shi ga barin bautar Allah yadda ya kamata ya bauta masa, ko girman kan nan zai jawo masa bujirewa umarnin Allah da bujirewa umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam yayin da aka sanar da shi. Shi yasa Allah ta'ala game da kansa yake fada, yake cewa al'azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma azzabtuhu. Al'azamatu nuna girma da nuna isa, wannan izari ne kurjalle na ne inji Allah yace wal kibriya'u, sannan nuna isa da nuna kasaita wannan ridai gwadona ne inji Allah. Famanna za ani wahidan minhuma, wanda duk ya ja da ni akan ɗaya daga cikin waɗannan azabtuhu to zan azabta shi. Saboda haka duk wanda yace zai sanya girman kai a tattare da shi ko ya nuna wa mutane shi ya isa ko shi yafi karfin a gaya masa ko shi yafi karfin yayi biyayya ga Allah da manzansa, babu shakka wannan yana ja da Allah ne, yana rukumawa da Allah ne, kuma Allah ta'ala sai ya azabta shi akan wannan. Don haka duk wanda bai kaskantar da kansa ga Allah ba, bai mika wuyansa ga bautar Allah ba, bai mika wuyansa ga yiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba, to wannan mai girman kai ne, koda kuwa shi baya zaton haka. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana abin da ake nufi girman kai, inda lokacin da aka tambaye shi cewa a lokacin da yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habati khardalin min kibar, wanda duk a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai to ba zai shiga aljanna ba. Sai wani ya ce ya rasulullahi inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thiyabuhu an yakuna na'luhu hasanan wa libasuhu hasanan, afa min al-kibri hadha ya rasulullah. Shi ya rasulullah ɗayan mu yana so ya sa takalmi mai kyau, ya sa yayi kyakkyawar shiga, wannan ma girman kai ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal الكبر وبطر الحق وضبط الناس. النبي يقول الله ميكوني كمينا سنأمي ميكو سوى لهك يقول الكبر وبطر الحق جرمان كيشيني واتو تاكي جسكيا تاكي جسكيا دوازيلة جسكيا وضبط الناس دولاك انت متاني. سوى لهك أبين ديك ينونا دم تمن دي تاكي جسكيا يندزا أغايا مشي كوي لك أولاك انت ما سفد أمسا جسكيا كوي لك أولاك انت متاني كوي لك نونا شيوا wane bai isa ya gaya masa ba, ko wane shi a wasu yi a suwa har da zai nuna masa ga daidai ga abinda ba daidai ba. To wani alama ce ta cewa mutum mai girman kai ne, kaga ashe tawalu'u aka san wannan sifa ita ce tawalu'u, shine mutum ya karbi gaskiya yayin da ya jita, ya mika wuya ga wannan gaskiyar, ya saduda ya saran daga wannan gaskiya, sannan kada ya rena mutane. To duk wanda ya karbi gaskiya ya mika wuya gare ta bai rena kowa ba, yayi tawalu'u ga bayin Allah ta'ala, to wannan shine mai tawalu'u na gaskiya, shine yayi tawalu'u ga Allah, shine kuma yayi tawalu'u ga halittunsa, kuma shine wanda yake tsayawa da haƙoƙin Allah da haƙoƙin halittun Allah. Wanda duk ya ki gaskiya ya take ta, yayi watsi da ita, bai mika wuya gare ta ba, ya wulakanta mutane ko ya rika taka su akan gaskiya, ko ya rika rena su ko da zuciyarsa ko da maganarsa ko da aikinsa, to wannan shine haƙiƙanin mai girman kai. Saboda haka mutum zai duba wannan bayani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi da fassarar da ya bawa girman kai, ya kwatanta wannan fassara da irin halayensa da ɗabi'unsa, ya ga cewa a ina yake shi. Don haka yi kokari mu gyara kawunanmu, mu gyara halayenmu, mu sifantu da sifofi waɗanda suke na tawalu'u, sifofi na tawalu'u ga Allah, na tawalu'u ga bayin Allah, domin mu kasance daga cikin waɗanda suke rabauta a gaban a gurin Allah ta'ala. In kuwa ba mu yi haka ba, to babu shakka za mu kasance daga cikin masu hasara. Allah ka kiyashe mu. don haka asalin tawalu'u ko tushen tawalu'u shine mutun yayi aiki da fadar Allah ta'ala da yace sami'na wa ata'na, wato mutun ya rika cewa mun ji mun bi yayin da yaji abinda Allah ta'ala ya fada a cikin littafin sa na umarni, yace Allah naji kuma nabi, ko yaji abinda Allah ta'ala yayi hani ga barin sa yace Allah naji nabi, ko wani abu da yazo daga koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin sunnar sa sahihiya yace sami'na wa ata'na, mun ji mun bi, wato mun ji abinda Allah ta'ala ka aiko annabin ka da shi karantar da mu a cikin alqur'ani ko kuma a cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mai sahihiya, to mun ji wannan abun mun bi, to wannan shine alamar ko shine tushen abinda ake kira tawalu'u, kamar yadda Allah ta'ala yake fadar sifofin Allah na sifofin bayin Allah na kwarai, suna cewa rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, suke cewa ya ubangiji mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani, yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna, don haka mun yi imani, wato mun yi imani mun gaskata mun karbi wannan abu mun sakankance mun saduda mun mika wuya, mika wuya da zukatanmu, mun mika wuya da harshenmu, mun mika wuya da gabobinmu, saboda haka zamu fada abin da ya dace, zamu kudurci abin da ya dace, zamu aikata abin da ya dace, abin da ya dace da koyarwarka da abinda ka saukar a cikin littafin ka ko aiko annabin ka sallallahu alaihi wa sallama da shi, to mutumin da ya rike wannan kaida to babu shakka hakika wannan shine wanda yake mai tawalu na gaskiya, wanda kuma duk ya bar wannan sifa ya kama akasinta to babu shakka wannan shine mai girman kai, kuma zai shiga cikin sahun wadanda Allah ta'ala yake cewa innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, lalle waɗanda suke girman kai suke nuna sun isa ba za su bauta mun ba to za su shiga jahannama suna kaskantattu, Allah ta'ala ka samu cikin masu tawalu'u, tawalu'u na hakika, ka ainihin kare mu daga zamantowa cikin masu girman kai masu nuna isa waɗanda za su yi wa umarninka da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam tawaye, Allah ka kiyaye mu, Allah ka nuna mana gaskiya ka babu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka babu ikon kauce mata,
to amin kuma amin. Allah ya mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Isa Zaradin wanda ke cewa malam na tarar da wani yana sallah tare da wani yaro karami da bai kai ko da shekara 8 ba, shi idan zan bi su bi jami'i zan janyo yaron ne baya ko kuwa za mu jera ne gaba daya duk da yaron bai ma san me ne sallah ba?
To yaro in aka ce yaro ba kowane yaro yake yaro ba, akwai yaro wanda yake yaro ne amma yana da tamyizi, yana bambance abin da yake yi, saboda haka in yazo sallah zai tsaya ai sallah da shi har a gama ba tare da ya gudu ba ko ya kama wasanni, to irin wannan yaron da ya kai wannan matsayi to yana zama sahu, ana tsayawa da shi shi a matsayin sahu shi karan kansa, don haka idan ka zo ka samu yaro wanda yake mai wayo kamar da ka faɗa shekara 7 ko 8 babu shakka wannan ya zai galibi yana da tamizi, yana iya bambance sallah da abinda ba sallah ba, yana bambance sallah da wasa, kuma da wahala irin sa zo ana sallah ya kama hanya ya tafiya sa ko ya zauna ya ta wasa a lokacin, to irin wannan in ya zo zai zama sahu ne, saboda haka in ka samu wani ya tsaya tare da yaro ka ganshi tare da wani suna sallah to sai ka jawo yaron sai ku zama kun zama kuku biyu a baya shi kuma ainihin liman a gaba, amma idan yaro ne kankani wanda kana zuwa ma za ka fahimci cewa wannan ai ba zai iya tsayawa ai sallah har a gama da shi ba, kula cewa yana ta wasanni a cikin sallah din to kaga wannan ba za a barshi a matsayin za a jashi a matsayin tsaho ba, da kana iya sanya shi kuma ya tafi sa, saboda haka wannan sai a barshi kawai ku da kai da wanda kuka samu ku za ku zama wato ainihin a matsayin sahu.
To sai tambayar Kamilu Abdulkadir wanda yake cewa malam menene hukuncin wanda ake bin sa bashin kuɗin nefa bayan ya rasu?
To da bashin nefa da bashin reka da bashi duk bashi ne, baya da bambanci da bashin mutum ɗaya ko bashin gwamnati ko bashin wata kungiya ko ta jama'a duk dai bashi ne, saboda haka idan mutum ya mutu ana bin shi bashi sai a biya basu sukan da ake bin shi, suna da a matsayin bashi wata karba a biya mutu an bar shi da bashi, saboda haka kafin a yi rabon gado sai a yi lissafi a fitar da wannan bashi a biya.
to sai tambaya ta gaba take cewa mallam ga Allah menene hukuncin musulmin da yake kai kristoci wajen bautar sa suna biyan sa daga Ahmad Al-Amin dan Fulani
to a kaida duk abin da ya shafi bauta ta wani bauta ta wani addini ba addinin musulunci ba kai baka sa hannu a ciki baka taimako akan wannan saboda a kaida ta musulunci dukkan wani abin da yake ya saba wa karantarwa alqur'ani to ba daidai bane to da abin da ba daidai bane baka bada gudunmuwa akan sa Allah ta'ala cewa wa ta'awalu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal ithmi wal 'udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne da tsoron Allah kada ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne ko kuma ketare iyaka ko ta'addanci saboda haka duk abin da yake saban Allah ne ba za ka taimaki mai yin sa ba haka a coci babu shakka a gurin musulmi abin da yake gudana a coci ya saba wa karantar wa musulunci saboda tabbatarwa da Allah da ne ko tabbatarwa da Allah mata da sauransu ko cewa Allah uku ne wanda shi yake gudana a coci wanda kuma koyarwar alqur'ani ta nuna ba haka bane wala taqulu salasa kakkuce Allah uku ne kar ka fara allazina qalu inna Allah salisu salasa Allah ya kafirta wanda suka ce Allah ɗayan uku ne to kaga duk abin da zai gudana irin wannan kai musulmi a koyarwar alqur'ani bai kamata ka bari gudunmuwa akan sa ba inda zai tafi kasuwa ne ko zai tafi gurin aikin sa wannan babu laifi ka dauke shi ka kai shi saboda aikin sa da kasuwancin sa musulunci bai haramta masa ba kuma bai haramta maka ka taimaka masa akan wannan ba amma in ba wannan in ya ce zai je gurin da zai yi saban Allah to ba zai kamata ba wannan ba wai kirista kawai ba koda musulmi ne misali ka san cewa inda zaka kai shi gurin mashayi ne kai shi gidan giya zaka kai shi to bai halatta ka dauke shi ba ko inda zaka kai shi gidan karuwai ne zai je yayi fasikanci ne to bai halatta ka kai shi ba ba wai sai ga wanda zai je coci ba dukkan wani wanda zai je gurin laifi ko gurin wani abin da musulunci ya hana to bai kamata kai a musulmi mai biyayya mai da'a ga Allah da manzonsa a ce kai wannan ba
to sai sakon Aliyu Rabi'u Shirawa wanda yake cewa menene matsayin wanda ya ci namu mushe amma bai san namu mushe bane sai daga baya
ba wani abu ai duk abinda kai baka sani ba Allah baya kama ka da abinda kai baka sani ba Allah yana kama ka ne da abinda kai da gangan laysa alaikum junahu fi ma akhtatu bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum Allah ya ce ba ku da laifi cikin abin da kuka yi na kuskure kuna ana kama ku da laifi ne idan kun yi da ganganci saboda haka abin da duk aka baka ka ci ko ka sha baka san cewa abin nan haramun bane sai bayan ka ci ko bayan ka sha to Allah bai kama ka da wannan rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure saboda haka wannan babu komai
sai tambayar Musa Kaciya wanda yake cewa malam me yake hukuncin wanda ya kusanci matarsa kuma ba ran kwananta ba har ta samu rabo mene kuma matsayin yara
to ba ya dacewa ga ma'aurace ga miji ya zalunci ɗaya daga cikin matansa in har mutum ya auri mata guda biyu ko uku ko hudu to wajibi ne adalci a tsakaninsu ya adalci a tsakaninsu wajen ciyarwa da shayarwa da makwanci da kwanciyar kanta idan har ya zalunci wata to babu shakka ya shiga haƙƙinta sai ya nemi yafiya akan wannan amma abinda za su haifa ɗansu ne ba a cewa wai ko an haifi ɗan shi yake ko wannan maganar ba gaskiya ba ce shirman magana ce matuƙar matarsa ce ba wai wata mata ce daban ba abinda suka haifa ɗansu ne la iyaka wancan laifin kuma yana nan shi kuma a matsayin wani laifi ne wanda za su nemi Allah ta'ala ya fi musu da kansa
sune ce malam mene hukuncin wanda ya aure ƙanwarsa a halin rashin sani daga baya kuma suka gano cewa cikin tsaya daga Abdulaziz ɗaya
to shi mai hukuncin sa wannan ansar baya za ta ansa wannan duk abinda kai bisa rashin sani in har hakan za ta yiwu an hakan ta faru ba wai kawai ne wani abu ne wanda shi mai tambayar kawai ya shirya a kwakwalwarsa ya aiko da tambayar ba in har hakan ta faru to ba a cewa sun yi laifi illa iyaka dai da zarar aka san dangantakar da ke tsakaninsu aka san cewa a tsakaninsu akwai muharramiyya akwai haramcin aure na har abada to shikenan auren ya ɓaci ba ma wai maganar ko a ce ya sake ta ko yanzu sai ya yi saki kaza a shikenan za su fahimci cewa ba aure ba aure ne tsakanin su ba in abin bisa shubha da rashin sani aka yi shi wannan Allah ba ya kama mutun da abinda yayi shi ba bisa sani ba
mallan idan saraka uwar miji ta saki matar danta shin sakin yayi bu daga Fatima
a mace ba ta sakin matar danta da abin nan mata uwa ba ta sakin matar danta uwa ba ta sakin matar dansa wanda yake mai saki shine wanda yake mai abin nan wanda yake miji shi yake saki sai kuma alkali yayin da ya kasance babu mijin in miji yana nan sai a tilasta shi in har hakan ta kama wato yayi abinda alkali yake ganin ya shiga haƙƙin matar don haka dole ya rabu da ita a wannan lokacin alkali zai zare masa ido ya sake ta idan kuma baya nan ne ko ya abin da to alkali yana iya raba aure yace ya bace ba san inda yake ba shekara da shekaru ma tana zaune to irin wannan in ta shigar da magana ko to alkali yana iya raba wannan aure ta je ta wannan aurenta bayan ta tayi idda wannan shine abinda zai yi amma in ba haka ba haka kawai uba ba zai iya zuwa ce na saki matar dana ba ko uwa ta ce ta saki matar danta ita mace ma za ta ce saki ita ma karan kanta ba za ta iya sakin kanta ba bari har ta saki wani saboda haka wannan sakin ba saki bane kawai wasa ne
sai sako da yazo daga Mustafa Shehu Muhammad wanda yake cewa da Allah malam muna so a yi mana bayanin wadanda suka fara hijira ta farko zuwa Habasha
to wasu suka hijira farko zuwa suna da yawa zai yi a yi maka bayanin su duka ba sai a faɗi wasu daga ciki da suka kasance fitattu a lokacin an yi hijirar da su domin hijirar farko kusan mutanen da suka tafi maza ma kawai sun kai 83 ko 84 mata 17 ko 18 saboda haka sun kai wajen mutum 100 saboda haka waɗannan su ne wanda suka yi hijira daga cikinsu akwai Ja'far ibn Abi Talib da shi yana cikin fitattun wanda suka yi hijira akwai Ummu Salama akwai mijinta Abu Salama da suna cikin waɗanda suka yi wannan hijira
na sai tambaya ta gaba wanda take cewa mallan idan liman yayi sallama sai na tarar da wasu za su cika ta sallar shin zan iya bin ɗayan su ya zama limami na sako daga Sagir El Salih
to wanda mun sha magana akan wannan shine Imamatul Musbuk wanda aka tsere masa a wasu raka'o'i ya tashi yana ramawa shin zai iya zama liman ko ba zai iya zama liman ba wasu daga cikin malamai suna cewa ba zai zama liman ba saboda bai shiga sallar da niyyar limanci ba saboda ka ya shiga sallar sa da niyyar mamune shi don haka in ya tashi karasawa zai yi ba ko mutum ya iya rikidewa ya zama liman wasu kuma malaman suna ga cewa zai iya zama liman babu abin da zai hana shi ya zama liman tunda ta niyyar tana iya canzawa a tsakiyar sallah wato mutum ya shiga da niyyar sallarsa zai yi shi kadai kuma daga baya ya rikide ya zama liman wannan a sha'anci babu wani abin da zai hana wannan balma abin da shari'a take nuna hakan za ta faru kamar limamin da alwalarsa ta warware kaga zai na'ibantar da wani ya ci gaba da sallah kaga mamu ne za a jawo ba wani ne wanda zai zo daga baya niyyar limanci ba tun daga farko wanda da niyyar mamun ya fara sallah saboda haka zai iya wucewa ya karasa wa mutane sallar su a lokacin da aka abu lu'lu'atul majusi ya soki sayyidina Umar a cikin sallar asuba bayan ya yi raka'a farko ya yi raka'a ta biyu ya soke shi da wuka kaga wanda ya jawo aka jawo ya karasa sallar mamu ne shine Abdurrahman ibn Auf shi ya karasa musu sallah saboda haka babu wani abu dan mutum ya shiga sallah da niyyar zai sallah shi kadai kuma ya zama liman daga baya akwai hadisi Abdullahi ibn Abbas wanda yake cikin sahihaini lokacin da ya kwana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da tsakar dare Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je jawo wani ruwa a salkaye alwala ya shiga sallah ni ma na tashi nayi kwatankwacin abin da yayi na zo na tsaya a hannunsa na dama a hannunsa na hagu ya jawo ni ya dawo da ni a dama gare shi to kaga anan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara sallar sa shi kadai ya fara amma daga Abdullahi ibn Abbas ya zo ya joni da shi sai ya koma ma sai koma liman suka zama su biyu saboda haka babu wani dalilin da yake nuna cewa diya ba ta iya canzawa ba yayin da mutum yake cikin sallah yana mamu daga baya ya rikide ya koma liman. Abinda malamai suke cewa a ka'ida shine ban sa hasalatu sahat imamatu, wanda sallarsa take inganta shi kadai to limancin sa ma inganta. Sai idan wani nassi ne ya zo ya togace, kamar da mace ba za ta zama liman ga maza ba, wannan an sani aikin musulmi gaba ɗaya tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau haka ya gudana, ijma'i ne na musulmi duka cewa mace ba ta limancin maza. Kaga wannan duk da cewa ita kadai in ce sallah ta yi kuma za ta zama liman ba, to in ba irin wannan aka samu ba, duk wanda sallarsa shi kadai in yayi ta ta karbu ta inganta, to zai iya zama liman. Shi kaga al-masbuq shi ma ai sallarsa in yayi ta inganta, to tunda ta inganta babu abinda zai hana shi, babu inda zai hana shi ya zama liman.
Sai Khalifa Ibrahim Salisu yake cewa menene hukuncin musulmi mai sallah mai zakka sadaka da azumi amma kuma baya sallah?
Wannan ba shi da wani amfani abin da yake. Sallah tana gaba da sadaka, tana gaba da zakka, ita ce rukuni na biyu. Idan ta inganta to sauran abubuwa ma da mutum zai sai su inganta, amma in sallah ta samu matsala to tun daga nan mutum ya samu matsala, kamar da ya tabbata a hadisin Abdullahi dan Mas'ud, to a farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan sa ranar gobe kiyama a sallah, sai a duba sallarsa, in ta inganta shikenan, ta cika shikenan, wanda ya haye in ta samu matsala to shikenan sai a shiga neman abinda zai cika shi matsalan nan, in har akwai abinda zai cika shi masa na fulfulu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faman dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya. Sallah ginshiki ne na addini, insha Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sallah ginshikin addini ne, wanda ya tsayar da sallah to wannan shi ya tsaye da addini, wanda kuma ya tozarta ta to sai ya tozarta abinda ma yake ba sallar ba. Saboda haka ita sallah ita ce ginshiki, shi yasa Allah ta'ala ya gabatar da ita yace fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din. Allah yake maganar waɗanda ba musulmi ba kafire, yake cewa in sun tuba sai ya ce in suka tsaye da sallah suka ba da zakka to sun zama ƴan uwanku a addini. Kaga in sun tsaye da sallah sannan yace suka ba da zakka, saboda in ba su tsayar da sallah ba to ba su ma zama ƴan uwanku a addini ba, don haka babu mutum ma su yi maganar zakka. Haka sallah ita ce rukuni na biyu, idan ta samu tsayuwa to addinin mutum zai tsayu, in kuma ta samu matsala to komai ma na addininsa sai ya samu matsala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainar rajul wa bainash shirki wal kufri tarkus salah, shamakin da yake raba tsakanin shamakin da yake tsakanin mutum da kafirci ko shirka shine sallah, barin ta shikenan shamakin ya tafi. Saboda haka mutum ya fada cikin da'irar waɗanda magabata suka kai kawo akan batun imaninsu ko rashin imaninsu, musuluncinsu ko kafircinsu. Saboda haka sallah ita ce gaba da komai, shi yasa Allah ta'ala ya nuna narko mai tsanani ga wanda zai wasa da sallah. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. haka nan wadanda su ba suka samu kansu a cikin wutar saqar ranar gobe kiyama, in aka tambaye su ma salakakum fi saqar, me ya shigar da ku wannan wuta ta saqar mai tsananin zafi, farkon amsar su lam nakum min al-musalli, ba ma daga cikin masu yin sallah. Sannan sai suka faɗi batun cewa walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin. Saboda haka ita sallah ita ce gaba, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wafati yana daga cikin wasiyar da ya warwa al'umma shine as-salatu as-salatu wa malakat aymanukum, shi ku kiyaye sallah, ku kiyaye sallah, ku kula da waɗanda bayin da suke karkashin ku, waɗanda hannayen ku suka mallaka. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen kalmominsa da ya bar duniya yana yi wa al'ummar sausiya da su, akwai batun riƙe sallah. Saboda haka idan har mutum ya kasance mai tozarta sallah to wannan duk abin da ma zai yi kawai yana gini ne akan ruwa, yana shirmansa ne, Allah ta'ala ba zai ba shi lada akan wannan ba.
Sai nace dan Allah ƙarin bayani nake so dangane da matafiyin da sallar juma'a ta riske shi akan hanyarsa daga Musa ta inda bawa.
To yadda hadisi ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam, matafi ba wajibi bane sallar juma'a, ba wajibi bace a kansa, amma da zai samu ana sallar juma'a ya tsaya yi sallar juma'a tare da da mutanen gari ba wani abu sallarsa tayi in kuma yaga cewa a'a zai bari sai ya je masaukin sa yayi sallar azhar kasaru ko yayi sallar azhar da al'asar wannan duk yana da wannan damar saboda ba wajibi bace a kansa don haka in ya zo yaga zai yi ba laifi bane dan ya ga ana sallar juma'a ya tsaya an yi da shi wannan ba wai laifi yayi ba in kuma yaga zai yi sallar sa ta azhar kasaru to wannan shi ma yana da wannan dama domin in masa wannan saukin saboda haka wannan shine abin da matafi zai kula da shi haƙƙi ne nashi in yaga dama yana iya rikewa in yaga dama yana iya sakin sa
sai mutum wanda yake cewa mutum ne yana da wata haja sai mahaifiyarsa ta ce sai ta sayar da wannan haja shi kuma mahaifinsa sai ya ce ba za a sayar ba to malam anan ya zai yi dan kada ɗayansu ya zama yayi fushi da shi
to ai ba yadda zai yi umarni ne guda biyu su dai za su sasanta a junansu a wanda ya fi galaba daga cikin su ya sayar shi anan shi me abin nan dinsa wanda ya ce a sayar in uban ne ya ce a sayar kuma ya fi karfin fawa zaka sayar kaga shi nan ba fawarsa bace ta sayar da hajar mahaifinsa ne ko da mahaifinsa ta yi fushi to anan ba da shi fushin nata ba zai yi tasiri a kansa ba shi tunda wani abu ne da shi ma ya fi karfinsa idan kuma a ita ce ta fufawa ita uwar ce ta fufawa aka kasa sayar da abin shi ma anan ko da mahaifinsa zai fushi shi fushin ba zai masa tasiri ba domin ba fawar shi ta hana sayar da abin ba fawar uwarsa ce wanda ka shi anan ba shi da wani abu illa iyaka dai kawai kokarin sasanta tsakaninsu in zai iya ta hanyar ya lallashi wanda yake ganin zai fi saukin saukowa daga ra'ayinsa sai abu na ɗayan daga cikinsu
sai sakon murtala Ibrahim yake cewa mene hukuncin mutumin da bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kuma yana yin sallah ko da yaushe
a wannan shirme yake ta yaya yake sallah to ai ka masa sallah in yace bai yarda da manzon Allah ba kuma yana sallah ai shirme ne ba yadda za a yi ka ce ka yi imani da Allah ba ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce ayi man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda yayi wa annabi da'a to shine yayi wa Allah da'a kaga wanda yayi wa Allah da'a bai wa annabi ba bai yi da'a ba haka da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam hada take da da'ar ubangiji ti'ullah wa ti'ur rasul haka ubangiji ta'ala yake cewa fala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya ce ba za su zama mu'mine ba har sai sun kai hukuncin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ba za su zama mu'mine ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru tsakanin su sannan ba za su ji wani damuwa ko kunci a cikin zuciyarsu ba dangane da abin da ka hukunta su miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya wannan shine imani idan mutum ya ce yayi imani da Allah amma bai imani da manzo Allah ba wannan aikin banza yayi ba abin da zai amfane shi saboda haka dole ne ya yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah Allah ta'ala ya aiko shi da alqur'ani ya aiko shi da shari'a kuma ya zo ya isar da sako kamar yadda Allah ta'ala ya bashi ya bar al'umma sa kan shari'a ya bar su a kan hanyar da take haske haskenta ya kula rana dole ya yarda da wannan in kuma ya zama na babu wannan a tattare da shi to wannan ba musulmi bane ko da an gan shi yana sallah ko da yana zakka ko da yana dukkanin sauran umarni abin nan a dokoki ko ibadoji na musulunci amma ya zama na a zuciyarsa bai yarda da manzo sallallahu alaihi wasallam ba musulmi bane
sai sakon da ke cewa menene matsayin wanda yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a farkon karatun sa na sallah sai daga idan sai sai
ba wani abu da ba a sunna akwai isti'aza farkon karatu kuma Allah ta'ala shi ya faɗa alqur'ani idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah innahu samiul alim idan zaka karanta qur'ani to kai a'udhu billah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi annabi yana fadar haka in zai fara karatu a cikin sallar sa saboda haka dan yayi isti'aza ba wani abu sai dai kawai ana yin tasirran ba wai jaharan ba a fili zai yi kowaye da kowaye ji ba sirce zai yi
sai wani sakon yake cewa malam mene hukuncin bin liman karatu a cikin sallah daga zikrullah lawan audi
abinda aka ce wa mutum in yana jin karatu in yana sauraron karatun liman shine ya saurari karatun ba wai ya rika bansa ba ya rika sauraron sa yana tadabburin ma'anolin sa idan har yana gane larabcin ya nutsu ya saurari liman Allah ta'ala cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fa idza quri'a al-qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan aka karanta alqur'ani fastami'u lahu ku saurari karatunsa wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun to in ya zama yana bin sa kaga bai shiru ba saboda haka abinda yake kansa matukar yana jin karatun liman shine ya saurara ya yi shiru ba ya bi shi ba
sai shi malam ina so dan Allah ayi mana karin haske akan ma'anar sunan kanzullah daga Yusuf Nani Abdullahi
to ni ban san wannan wani suna bane kanzullah gaskiya ban san wani wani annabin Allah mai suna kanzullah ba ban san wani sahabi sunansa kanzullah ba ko wani malami cikin malamai magabata sunan shi kanzullah ba kanzullah abin da yake nufi taskar Allah taskar ajiyayyar taskar Allah shine kanzullah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta la haula wala quwwata cewa kanzul mukunuzil janna lokacin da ya ji Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yana ta fadarta sai yake cewa ala adulluka ala kanzi min kulozul janna bana sanar da kai wani taska daga cikin taskokin aljanna ba yace bala ya rasulullahi a gaya mun mana annabi yace la haula wala quwwata illa billah ce la haula wala quwwata illa billah wa fa kanz shine taska da ubangiji ta'ala yake da su taskokin Allah suna da yawa abubuwan da Allah ta'ala ya ajiye ولله خزائن السماوات والارض فبين ده yake ajiye a sama na albarkatai da na kasadin na Allah ne wala ka wannan abu ne da ba karewa zai ba to wani ya zama shine kanzullahi shi kadai ko abinnan dai ban san dai shi a matsayin suna ba saboda haka shi suna yana da kyau ka samu suna wanda yake mai asali mai ma'ana fitacciyar ma'ana mai asali wanda zaka ji ko sunan annabawa ko sunan sahabbai ko tabi'ai ko wasu malamai fitattu na musulunci da suka yi musulunci hidima suka yi masa aiki amma kakaro wasu sunaye haka wanda suke ba su da wani tushe ba su da wani asali masu rikitarwa ma ta fuskar ma'ana duk wannan bai dace ba
sai sakon Abdullahi Muhammad wanda yake cewa malam wanda bai iya karatun Qur'ani da harfansa na Larabci ba shin zai iya karantawa da harfan Hausa kuma menene matsayin karatunsa
wannan ba zai yiwu ba abinda suke cewa transliteration wanda za a rubuta abinan ayoyin alkur'ani amma da bakaken abinan bakaken turawa bakaken turanci wannan bai halatta ba ma da yawa daga cikin malamai sun faɗi cewa bai halatta ba saboda ba yadda za a yi wannan ya iya bayar da haruffan larabci waɗanda duk yadda aka so a yi musu dabarar da za su ce to in ka ga kaza ka karanta kaza ba za su iya bada wannan ba shi kuma alkur'ani littafi ne wanda ake karanta sa ta hanyar talaki وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم حميد الله تعالى أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى كي أنا سندك القرآن من عندما وند يكيمي حكيم شايب وشيني الله تعالى سوى لك هشي كان سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوة يدشي القرآن أكي الله تعالى شو علمه شديد القوة وند سندشي القرآن شيني من سنن انكرفي شيني ملائكة جبريل شي ساء الله تعالى لوكتشن دا النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance in ana masa wahayi Jibril na fada yana bin shi a baya yana fada yana bin shi a baya Allah ta'ala yake ce masa wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawa wajen bin Jibril ana karanta da kai alqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu kafin a gama yi maka wahayin sa wato ka saurara shine a wani gurin Allah ce Allah ta'ala ki tsala tu harrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Allah ta'ala ki tsala tu harrik bihi lisanaka li ta'jala bi kada ka rika mummotsa harshen ka da shi dan kai gaggawa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga kamar idan yace sai ya yi shiru zai yi jibril yana karanta kamar zai manta to shine Allah ta'ala ya nuna masa cewa a'a kawai ka saurara mu ne zamu tattara maka shi bayan an gama karantar da kai shi mu zamu tattara maka shi a kirjinka sannan mu sanar da kai bayanin sa saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin in Jibril ya zo yana karanta masa alqur'ani sai ya shiru har a Jibril ya gama karatun alqur'ani kawai sai kuma Allah ta'ala ya kinsa masa duk abin da Jibril ya karanta masa sai kuma ya karantar da sahabban sa saboda ka shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta yayi a gaban Jibril alaihi salam kuma duk shekara azumi Jibril zai zo ya sauko su yi bitar alqur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Jibril ya kasance har karshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin karshe ya sauko sau biyu suka yi bitar alqur'ani tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam koyan sa yayi daga wajen Jibril wanda Allah ta'ala ya koshi da shi. To kaga wani yazo ce shi zai rubuta alqur'ani da bakaƙen turanci ko da bakaƙen hausa ya ce da shi zai karanta alqur'ani, wannan kuskure ne. Saboda haka yaje ya karanta, yaje ya koya, babu abinda zai yi a rayuwarsa da yafi wannan din. Duk wani abin da zai je koya kansa yake da ya koya alqur'ani, domin shine sakon da Allah ta'ala ya aiko wa dan adam, wanda da shine zai samu sa'ada ta rayuwarsa ta duniya da kuma sa'ada rayuwarsa ta lahira. Saboda haka baya halatta mutum ya rubuta bakaƙen alqur'ani da irin waɗannan haruffa ya ce da su zai rika karantawa, wannan bai halatta ba.
Sune ce mallam, mutumin da ya buge kafiri da mota shin zai yi azumi shi ma?
To abinda malamai sun sabani akan wannan, wasu suna cewa shi ma rai ne, ana yi ne saboda ran, amma abinda aya cikin suratul nisa'i take nunawa abin nan kafara tana kasancewa ne ga wanda ya kashe mumini bisa kuskure. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل إلا أن يصدقوا إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله والله إن الله كان عليما حكيما. تكاد أن siyakin tun daga farko ya fara da maganar mu'mini ne, ba kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, bai dacewa ga wani mu'mini, ba zai yiwu ba ga wani mu'mini ya kashe wani mu'mini ba bisa kuskure ba. To sai da kuskure, inda da imani a zuciyarsa, to ba zai yiwu ba ya dauki makami ya je ya samu dan uwansa mu'mini ya kashe shi. In har haka ta faru, to wannan yana nuna cewa akwai imani da sai ya girgiza gaskiya, cewa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وان دو يكش مؤمني بس كسكري كبرت هنير هاتري يبقيش بس كسكري تسي انت بيوا مؤمنة كما يبيا ديا غا ينوانسا تسي تيو ان كان من قوم عدو لكم ان يا كسنشي شي مؤمن دا اكا كشيكينا وان كان ان يا كسنشي شي مؤمن دا اكا كشي من قوم عدو لكم يا فتوني اما دا غمتانين دا كوكي اداوا دسو wato mutane ne ya wato shi ya musulunta, amma mutanansa ko jama'arsa suna nan suna adawa da mu'minai, suna adawa da musulmi, har ma da yaki tsakaninsu, ana yaki tsakaninsu. To kaga ba za a dauki diya a kai musu ba, kuma an kara musu karfi da za su tsara karfi su sai makami su ci gaba da yakar musulmi. To sai Allah ta'ala ya ce in kana min qaumin aduwwul lakum wa huwa mu'minun, alhalin shi wanda aka ce mu'mini ne, sai Allah ta'ala ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina, sai a yanta baiwa, amma su ba za a bada diya ba. Cewa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun, in ya kasance shi wanda aka kashe din, tunda Allah ta'ala yana magana wanda aka kashe mu'mini tun farko, ma kana li mu'mina an yaqtula mu'mina illa khata'a, in ya kasance wanda aka kashe din min qaumin bainakum wa bainahum misaqun, ya fito daga wasu mutane wanda kuna da zamantakewa mai kyau tsakaninku, akwai alkawari cewa za a zauna lafiya ba mai taba wani kowa ya addinin sa, to fadiyatu musallamatu ila ali wa tahrir raqabatin mu'mina, to wannan dauki diya a bawa ƴan uwansa, sannan kuma a yanta baiwa wanda ko bai samu ba, sai Allah ya ce fa man lam yajid, a duka waɗannan hukuncin hukuncin wanda bai samu baiwar ba, to sai Allah ya ce fa siyamu shahrayni mutatabi'aini, sai ya azumin wata biyu a jere, wato ya azumin wata biyu ba kakkautawa. To kaga siyakin gaba ɗaya ana maganar mu'mini ne tun farko. To wasu saboda sun ce saboda wai Allah ta'ala a cikin kashi na biyu Allah ta'ala ya sake maimaita wa huwa mu'min, amma a kashi na uku Allah bai sake cewa huwa mu'min ba. To wannan kaidi idan har za a fahimce shi cikin siyaki, ba a bukata sai an sake maimaita shi, tunda an faɗe shi an kuma faɗa sa, kuma sai duk sanda aka zo sai an sake cewa huwa mu'minun ba, saboda za a fahimce shi daga siyaki. Shi na biyun koda ma shi ma ba a faɗe shi ba, ai za a fahimce shi daga siyakin ayar tun farko, وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. سواء كما قال ما في رنجاي وما في إنجنشي شيني إذا وان دي أكا كشي بس كسكولي با مسلمي بني وسيدي ديا لذا أبا وانسا أما باب مقال الكفار
تسيسا قنو Kebi wanda ke cewa malam dan Allah menene hukuncin musulmin da yake sa kaya kamar atamfa wanda take da zanen cross.
To in har ya tabbata cross din ne bai kamata ya ci gaba da sa ta ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya barin wani abu mai cross wato ya lalata shi, wato ya lalata cross din. Ko da ita ce ne yaga yayi ya abin nan gicciye kamar gicciyewar cross to yana karye wani bangaren su domin yadda zai zama ba yana nuna wannan hoto ko kamar ni na cross ba, saboda ka ba daidai bane musulmi ya sanya wata shiga ya sanya wani tufafi wadanda suke dauke da zanen cross a jikin sa. In har akwai wannan to in akwai da zai yaje ya rinna kayan canza kamar ni suke nan babu to ya hakura da sa su a jikin sa.
Sai sakon da yazo daga Umar Adam da Imradu wanda suke cewa malam menene matsayin mutumin da yake wa mahaifinsa siya akan aikin shedanci da yake yi, yayin rashin kunya kenan ko kuwa?
Ita nasiha dan kayo mutum nasiha ba cewa kayo rashin kunya. Duk wani wanda yake makusancinka to yana da haƙƙi akan ka, sawa'un uba ne ko uwa ce ko yaya ne ko wani dan uwa ne, yana da haƙƙi akan ka sama da haƙƙin da wani yake da shi akan ka na kai masa nasiha yayin da kaga yayi abu ba daidai ba. Sai dai kawai kowa da yadda za ka yi masa nasiha, yadda da zai wa ubansa nasiha ba lallai zama yadda uba zai wa da zai wa ubansa nasiha ba. Uba zai iya wa ɗansa nasiha tare da fada da jan kunne da barazana da ainihin tsoratarwa, uba zai iya wannan saboda yana da wato sulda, yana da iko na zamantowarsa ubansa a kansa. Amma ɗa ba zai yi ubansa nasiha tare da barazana da tsoratarwa ko da wasu kalmomi masu zafi ba, zai bashi haƙƙinsa na ubansa tare da kuma gaya masa abin da ya kamata ya gaya masa cikin ladabi. Mun ga wannan ga Annabi Ibrahim alayhi salam, Allah ta'ala ya gaya mana Annabi Ibrahim alayhi salam ya fuskanci mahaifinsa ya masa nasiha a cikin kalmomi waɗanda suke tare da girmamawa. Za mu ga cewa duk maganganun da ya gaya masa, duk kalmar da zai gaya masa sai kaga cewa tare take da girmamawa. Ya yake cewa yadda Allah ta'ala yake gaya mana cewa lokacin da wa isqala ibrahim li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya. Yake cewa Allah yake cewa lokacin da Annabi Ibrahim yake cewa babansa ya abati ya babana la ta'budu lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a, dan me kake bauta abinda baya gani baya ji ko ba zai wadatar da kai komai ba. Ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, na samu ilimin da kai bai zo maka ba, fattabi'ni kabini akan wannan ilimi ahdika siratan sawiyya, zan shirye da kai tafarki madaidaici. Yace ya abati ya babana la ta'budu ash-shaytan, kada ka bauta shaytan, inna shaytana kana lir-rahmani 'asiyya, lalle shaydan mai sabo ne ko mai kangarewa ne ga ubangiji mai rahama. Ce ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya, ina ji maka tsoron wata azaba ta same ka daga Allah mai rahama sai ka zamo majibinci ko kuma aboki ga shaydan. To kaga cikin kalmomin duk da yayi masa amfani da su, duk jumla da zai faɗa sai ya ce ya abati dan ya nuna haqqul ubuwa, haƙƙin nan na su zaman tosa ubansa yana nan a kansa, duk da shi gashi Allah ta'ala ya bashi annabci ya daga matsayinsa, wannan bai hana shi ya ji cewa babansa yana nan a babansa ba. Haka ya ce ya abati sai kowace jumla sai da ya ce ya abati, kuma cikin fasaha da hikima fara gaya masa cewa dan me kake bautawa abinda la yasma'u wala yusiru wala yughni anka shay'a, kake bautawa abinda baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba. Duk mutumin da zai bauta abinda baya ji baya, babu shakka wannan akwai karancin hankali tare da mutum, amma Annabi Ibrahim bai fito bai ce kai dai babu baka da hankali yaya za ka rika murji, sai kawai ya ka abin da siga tambaya tare da saka hujjarsa a karkashin tambayarsa. Wato tambaya ce ya kawo sigar tambaya amma kuma karkashin tambayar ya sa hujjarsa, hujjarsa ta cewa abin da bai cancanta ba ta masa ba, dan baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba, mai dauke maka ci da sha ba ko sutura komai, sai ka je ka nemo kanka, in ba ka da lafiya sai ka nemi likitoci su baka magani. To ashe kaga baya da amfani shi abin da kake bautawa. So sannan ya sake ce masa qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, ya babana na samu ilimin da bai zo maka ba, bai ce da shi na fi ka ilimi ba, ko bai ce da shi ka ga baba ni annabi ne ka, saboda a galibi a dabi'a ta mutum yana ga kamar idan ya girma to bai kamata yaro karami ya nuna ya fi shi ilimi ba, galibi an yarda cewa yaro karami zai iya tasowa ya fi mutum kudi, zai iya tahuwa ya fi shi karfi ya fi shi kaza ya fi shi, amma in aka ce magana ilimi sai kaga ana kyankyamin babba ya yarda cewa karamin da ya fi shi ilimi ba. To shi yasa sai ya yi masa shimfiɗa da cewa akwai wani ilimi da ya zo masa wanda shi bai zo masa ba, don haka akan wannan ilimin ya bi shi, ya hakura ya bi shi, shi zai nuna masa hanya da take ba daidaiciya. Sannan ya saki cewa ya abati la ta'budu ash-shaytan, sai ce kada ka bauta wa shaytan, bai ce kai bautar shaytan ma kake ba, sai ya kawo ta da wata siga da tafi laushi, kada ka bauta wa shaytan, inna ash-shaytana kana ar-rahmani asiya. To haka dai yayi ta ci gaba da yi masa nasiha, da ƙarshe uban ya fusata ce rajimul anta an alihati ya Ibrahim in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya, ce yanzu kana ƙurin ka Ibrahim so kake ka kyamaci abin bautata, to in baka daina ba zan jefe ka, don haka ka kauce kan ƙara ganin ka. To ƙarshe ya ce sa'afiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, ce zan nema maka gafara ta Ubangiji saboda Ubangiji mai tausaya mani. A shahid ya halatta da ya yi wa babansa nasiha amma cikin usulobi wanda ya dace mai kyau, tare da tausasa harshe da tausasa kalmomi, kuma tare da jin cewa har wannan lokacin shi a matsayin da yake, shi kuma ubansa a matsayin ubansa yake. Saboda ba a kiran wannan rashin kunya, yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana wato mai karamin shekaru, a kwatanta shi da su Abu Jahal, a kwatanta su Al-Walid ibn Mughira, da su Umayyah ibn Khalaf, waɗannan duk dattawa ne, su Al-As ibn Wa'il, duk waɗannan dattawa ne na Makka, amma duk da haka ya fuskance su ya gaya musu cewa abinda suke bautawa dinnan ba shi ya kamata su bautawa ba, su bautawa Allah shi kadai. A lokacin su za su iya fadar komai, sai ya mai da su wawaye, ya mai da su mahaukata, ya mai da abin da suke bautawa ba komai ba, kaza kaza kaza, za su iya fadar haka, amma shi ba haka yayi niyya ba, kuma da haka ya fadi nasiharsa ba. Saboda haka mutum zai iya yi wa iyayensa nasiha ko wani babba nashi, amma cikin usulubi wanda yake mai kyau, babu kausasawa, tare da kuma bashi girman da ya kamata ya bashi.
Sune yake cewa menene hukuncin wanda suka gama cin abinci tare da wanda ba musulmi ba, kuma yanayi kudin mota zai je wurin bautarsa shi kuma ya dauka ya bashi daga Usman ibn Musa dan goro.
To dan ya ci abincinsa wanda babu komai, dan wanda ba musulmi ba ka bashi abincin ka ya ci, wannan babu komai. Musulunci ya ce ma hatta zakka an raba ana iya basu in ana ganin cewa wannan zai taimaka wajen ya jawo su su fahimci addinin musulunci. Su ne almu'allafatu qulubuhum, to suna shiga karkashin almu'allafatu qulubuhum da Allah ta'ala ce wanda ake wato lallashin zukatan su. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba su abinci, yana ba su duk abin da yake ga ya kamata ya ba su don ya jawo hankalin su. Wannan ba shine abin nan ba, amma dauki kudi ya bashi akan ya tafi gurin bautarsa, wannan shine kuskure. Yanzu mun yi magana irin wannan, ba a yin wannan, za ka taimake shi akan abin da kasancewa ba haramun bane, amma duk abin da kasancewa addinin ka haramun ne, to bai kamata ka bada gudunmuwa akan wannan ba.
Sallallahu alaihi wasallam dace masu aro duka a nan mun ka kurshen shirin a wannan rana ta Asabar. Amma ka fi salama da ku dai, za ku iya aiko da sakonnin ku kuma na tambayoyi a kan lambobin waya 0800 555 4443, ko kuma 0707 778 4442, ko kuma akan 0703 360 4475. haka zalika za ku yi aiko da sakonnin ku ta kan adireshin mu na yanar sadarwa ta internet, wato a adireshin mu na email na fatoyinrahama@yahoo.com, ko kuma ta dandalin sada zumunta na Facebook a shafin mu na fatoyin rahama. Amma idan sashin addinin musulunci na gidan Radio Rahma French cikin al'umma da ke da shirye-shirye akan mita 97.3 a Zanguna FM, da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Janemo, babban malami a tsangan nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, sai wanda ya tattara mana sautin akan na'ura Bashir Idris Ngoko, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Bati? Mm. So, guy...